الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايهك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 8 ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya. A yammacin jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya ne karshen aya ta 113: walitasqa ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 116. Mai Allah ce:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, afaghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
أفغير الله أبتغي حكما؟ شن ونن الله ذن نيمة أمتين حكما مين هكونتي أتكان نيدكو ذن نمدو كاني أول من وندب الله با ذن نمت آلي إبادة آلي شريعة آلي تتلن أرضي آلي زمن تكيور جماعة أوجن ون وندب الله با يا هلت إياك. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا عن هالي أبنجي شيني يسوكر مكو دلتابي أفايتي كلا كلا دكي دكي ياي بيان أبن دأكي كرا واتو على قائد قائدوجي نأجيدا يدي كما تدام أدن يقدر شيء أشكن روش يسا إيماني غمد الله غمد ملائكو غمد منزلني غمد لنتتفاي رانا تاشن كياما قدر وطا الجنة سرائي حسابي. دي القرآن يقول شوانا sannan ya kunshi abin da ake kira ibada, sallah, azumi, zakka, aikin haji, zikiri, haylala, salatin annabi da sauransu. Sannan ya kunshi abin da ake kira al-mu'amalat, kamar saye da sayarwa, kamar auratayya, kamar cinikayya, aure, saki da sauran ka'idoji na zamantakewa da ke tsakanin jama'a. Sannan ya kunshi abin da ake kira wato al-adab, al-adab al-islamiyya as-saniya, ladubba na zaman tare. Ka zama mai haƙuri, ka zanto mai juriya, ka zanto jarumi, kar ka zanto mara haƙuri, kar ka zanto rago, kar ka zanto marowaci, ka zama mai kyauta. Dukan waɗannan alƙur'ani ya zaci. Ubangijin da ya saukar da littafi wanda ya kunshi waɗannan ababai fillafilla, shike nan sai in kyale shi, sai in je in nemi wani dokoki daban ba nashi ba, in bauta wani daban ba nashi ba. Afa ghayrallahi abtaghi hakaman, lafazin al-hakam daidai da al-hakim ta fuskar ma'ana. Bambancin da ke tsakaninsu shi ne, idan an ce al-hakim sai ya zanto hadhihi sifatun jariyatun alal fi'li, sifa ce da take gudana akan aiki, ma'ana mai hukunci, ta iya yiwa mai hukunci da adalci, ta iya yiwa mai hukunci da zalunci, kowane ana kiransa al-hakim. Sai in yayi hukuncin ne za mu gani dan ya zama na adalci ko ya zama na zalunci. Amma idan ce al-hakamu, to wanda baya hukunci sai da gaskiya, baya hukunci sai da adalci. Afa ghayrallahi abtaghi hakaman, akwai wani wanda ba Allah ba da zai zama mai hukunci cike da adalci? Ba. Wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala, shi ko Allah shi ne wanda ya saukar muku da littafi a fayyace billahi ladiki diki. Wallazina atainahum al-kitab, waɗanda muka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, suna da cikakkiyar masaniya cewa shi alqur'ani saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya, domin taurata ta bada bishara da zuwansa, haka injila ta bada bishara da zuwansa, sun fi kowa sanin cewa alqur'ani gaskiya ne. sai dai ba za su yadda su yi imani da shi ba, ba kuma za su ba da kofa mabiyansu su yi imani da shi ba, don suna ganin yin hakan zai sa su rasa waɗansu bukatu nasu na duniyarsu, girma da suke samu, matsayi da suke samu. Don haka fala takunanna minal mumtariin, kada ka kasance cikin masu yin shakka dangane da abin da aka saukar maka na wahayi. Ubangiji ta'ala ya san cewa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai shakka ba, amma magana ce da aka bi ta kansa dan a isar da ita zuwa ga ɗaiɗaikun mabiyansa. Kar ka zama mai shakka, kar in zama mai shakka, kad ku zanto masu shakka cikin abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da wani ya kokarin ya kawo mana rudin kwakwalwa, yayi suka da zargi game da dokokin Allah, kada wannan sukar ta yi tasiri wajen samu shakka game da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, a wata qira'a wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmomin ubangijinka sun cika sidqan ta fuskar gaskiya, wa adlan da kuma ta fuskar adalci. Malamai waɗanda sun fassara kalimatu rabbik ko kalimatu rabbik cewa sune mawa'idu, wato dangin alkawali da ubangiji ta'ala yi, alkawali ne na gaske, alkawali ne wanda baya sabawa, Allah baya saba alkawali. Waɗanda suka ce hatta wa'd, wato alkawali na ban tsoro da ubangiji ta'ala yi cikin alqur'ani cewa wanda yayi laifi kaza akwai horo iri kaza da hukuma iri kaza, gaske ne Allah na iya zartarwa, abin ba zai gagare shi. Waɗansu malamai sun ɗauki kalimatu rabbika a nan gurin cewa su ne ahkamuhu wahyuhu allazi anzalahu ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wato hukunce-hukunce, dokoki na yi kaza ka bar kaza, su ne kalimatu rabbika. To waɗannan dokokin, wannan wahayi da aka saukarwa manzon Allah, lalle a cike yake ta fuska biyu, ta fuskar gaskiya da ta fuskar adalci, shi ne watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sidqan ta fuskar gaskiya da adalan ta fuskar adalci. Saboda me alqur'ani gaba ɗayansa za ka iya kasa shi manya-manyan kaso guda biyu. Kashi na farko al-akhbar, labarai. Kashi na biyu al-ahkam, hukunce-hukunce ko dokoki. To duk labari ko da ya zanto ƙarya ko ya zanto gaskiya, ba ya da wata sifa da ta wuce wannan a duniya, ko ya zanto rabi ƙarya rabi gaskiya, ina ba za mu fahimta. Amma labarin Allah gaba ɗayansa na gaskiya ne. Da ka ji an ba da labarin adawa da samudawa, ba wai abu ne da irin marubuta ko ‘yan wasan kwaikwayo suke tsayawa su rubuta su ƙago labari su sa ka kuka ko su sa ka dariya ko tausayi ba, bayan abin bai faru ba. A'a, alqur'ani duk abin da ka ji an ba da labari na mutanen da suka wuce a baya, lallai ya faru a tarihi. Abin da kuma duk ka ji an ce za a zai faru nan gaba a gobe kiyama, to lallai zai faru ɗan bisa ga tabbas. Ina ba za mu fahimta. Ba magana ce ta a zana abu ko a tsara shi ko a ƙago su ba tare da ya faru ba. Ya faru. Kuma an kawo muka shi don ka ɗauki wa'azi a ciki. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun. Wato kissoshi da alqur'ani ya kunsa a cikin sa akwai wa'azi, akwai izina, akwai fayyacewa, akwai wayar da kai. To kaga labarai kenan. To sai hukunci, kashi na biyu sune hukunce-hukunce. Allah ya hukunta da yi biyayya ga mahaifinsa, Allah ya hukunta uba ya ji tausayin ɗansa ya tsare masa haƙƙinsa tun daga zana masa suna da yanka masa rago har ya zuwa ɗaukan nauyin karatunsa, karatu na addini, karatu na rayuwa, tarbiyya, yadda mutum zai zama mutum, tun yana yaro a koya mishi zama mutum, dan idan ya zama mutum ɗin abin da ke samun mutane ya same shi ba zai bashi mamaki. Amma idan ba a koya masa yadda zai zama mutum ba, sai da ya zama mutum, abinda mutane ke cin karo da shi sai ya gigita shi, sai ya firgita shi, sai ya raza shi. Ina fata an fahimta. To kaga wannan Allah ya zartar da wannan, uba ya kula da ɗansa ya yi masa tarbiyya, ɗa ya yi ɗa'a ga mahaifinsa, shugaba ya yi adalci ga waɗanda yake wa shugabanci, waɗanda ake shugabanta su yi ɗa'a ga shugabanninsu. Wannan hukunce-hukunce ne. Allah ya hukunta salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla, Allah ya hukunta ya zartas azumin watan Ramadan, ya hukunta ya zartas aikin haji, zakka da sauran al'amura, waɗannan dukkan su ahkam. To dukkan hukunci kuma ɗaya daga cikin biyu ne, ko dai ya zanto hukunci ne na adalci ko ya zanto hukunci ne na me na zalunci. Idan hukunci ya zanto daidai to ya zama adalci, idan hukunci ya zama ba daidai ba ya zama ba adalci, ya zama zalunci. To tunda wahayin Allah ya kunshi waɗannan ababai ne guda biyu, abu na farko labarai, abu na biyu kuma hukunci. To sai yasa sai Allah ya siffanta shi da waɗannan siffofi guda biyu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmomin ubangijinka sun cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci. A nan gurin gaskiya a ɓangaren mai labarai, a adalci a ɓangaren mai hukunci hukunci. Ina jin ma'anar ayata fa la mubaddila li kalimati, ba wanda ya isa ya musanya zancen Allah, ma'ana ba wanda ya isa ya musanya hukuncin Allah. To anan mai wannan aya take nufi, la mubaddila li kalimati, a dirin jumlar ta larabci za mu ga cewa labari ne, amma ma'anarsa insha'i. Da an ce ba musanya, ba wanda zai musanya labarin Allah, ba wanda zai musanya zancen Allah, ba wanda zai musanya hukuncin Allah. A ganin ido a cikin rayuwar mutane, talakawa ko masu mulki, shugabanni ko ɗaiɗaikun jama'a, maza ko mata, ana musanya dokokin ko ba a musanya wa? Amma Allah ya ce la mubaddila, la mubaddila da kalimati, ba wanda zai musanya zancen Allah. To shi yasa suka ce a nan wurin abinda ake nufi la tubaddilu kalimati, kada ku yadda ku musanya zancensa. Labarin da ya kawo kar ku jirkita shi, hukunce hukuncen da ya kawo kar ku musanya su, ku ce za ku maye gurbinsu da waɗansu da ba. Ɗaukan labarin, ɗaukan wannan jumla a matsayin cewa magana ce Allah yake da mu cewa la tubaddilu kalimati, to shi ne yafi dacewa sama da ka ɗauka cewa labari ne. Dai idan labari ne zanto Allah ya ce ba a musanya zancensa, sai wani ya musanya, kaga Allah ya ba da labari kuma bai tabbata ba. Amma idan doka ce Allah ba kar ku musanya zance, sai waɗansu suka musanya, kaga su ne suka yi laifi da suka musanya. Ina fata ku fahimta. Wato sabarun jama'an al-insha, akwai irin wannan cikin Al-Qur'ani, wa man dakalahu kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hijjul baiti, yani wa man dakalahu fa 'alaykum an tu'minuhu, duk wanda ya shiga hurumin Makka lalle ku amintar da shi. Ba ta aka duk wanda ya shiga ya zama amintacce ba, a kana aikin ka ba kana da wafi wani zai maka sani. To amma inda Allah ke nufi ya ku musulmi duk wanda ya shiga wajen ko amintar da shi, to kaga annan dokar Allah tana nan a matsayin ta na duk wanda ya shiga wajen a amintar da shi. Sai wani ya karye dokar, to wannan da ya karye dokar shi ya sako, amma dokar ta Allah tana nan a matsayin ta doka ta adalci. Ina ba ta amfani la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim, ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji jin da baya da iyaka, sannan al-alim mai ilimi wanda yake ilimin sa ke da yalwa, babu abin da yake jahilta.
Wa in kunta aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وبالجد سوى إن تطيع أكثر من في الأرض إذا لك إطاعة هو بيئية كما في يوم مدن لكي بنكسا يضلوك عن سبيل الله ذات قوتك كي لك تفرك الله إن ديك تيكي كل أبين دكتي أو دشي dan ka bi mutane ko ka ki bansu shine waye fi yawa, ka bi shi suwa ne da yan kadan dan ka bidire musu. In dai taron yuyu za ka bi, to za ka kautar da kai daga tafarkin Ubangiji. Ina fata an fahimta. Wato a nan gurin ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilai na shari'a wanda suka dace da wahayi da Allah ya saukar, kuma suka dace da lafiyayyen hankali na dan adam. To wannan ita ce gaskiya, ko da wanda yake binta a gari ya zama shi kadai ko sun zama su biyu. Ina fata an fahimta. Amma ka ce abinda zan yi in gane gaskiya, inda duk na tashi na ga mutanen da suka fi yawa, to su ne suke kan gaskiya. To abinda wannan ke nunawa za ka wayi gari baka da addini. Idan ka je Makka suwa suka fi yawa musulmi, idan ka je America suwa suka fi yawa arna, suka fi yawa tafi kenan. Ko ɗauki abin billah-billah, idan ka je Makka musulmi sun fi yawa, idan ka je America da Ingila da Belgium da ina ne Krista sun fi yawa, idan ka je Japan yan addinin Buddha sun fi yawa, idan ka je China yan addinin Buddha sun fi yawa, idan ka je India yan addinin Sikh sun fi yawa. To duk inda ka je sai ka ce kai kana tare da masu yawa, kaga baka da aqida baka da addini. Da haka ba abin taron masu yawa, kawai dan yawansu. Akan kalli dalili na shari'a, kuma dalilai da suka dace da hankali. dan da yawa daga cikin Hausawa sukan yi magana su ce shari'a sabanin hankali, wannan kuskure. Shari'a ba ta tinkaro da hankali, in ka ga shari'a ta tinkaro da hankali, hankalin ne bai nuna ba, matakin tunanin mai hankalin ne yake ƙasa. Amma idan ya ɗaukaku ya yi sama, zai samu sun dace shi da shari'a. Ina ba ta fahimta da ɗai shari'a ba ta taɓa cin karo da hankali ba. Me yasa Allah zai ce ya saukar don ku hankalta? In ta ci karo da hankali da sai ta haka. Karanta mana farkon suratu Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Na'am naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Cikin wasa'il 'ashr wasuyoyi da ake yi da Allah ya yi guda goma, wanda aka bayar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasuyoyi guda goma cikin ayoyi uku. Aya ta farko an take ta cewa zalikum masakum bihi la'allakum ta'qilun. Aya ta biyu la'allakum tadhakkarun. Aya ta uku la'allakum tattaqun. Da hankalkar abu, da tunani a kan shi, da kuma wato abin nan takawa, dukkan su ababai da nazari. Kaga a ciki akwai hankali. To sai ka ce shari'a ta cikaro da hankali? Babu inda shari'a ta cikaro da hankali. Duk inda zai shari'a ta cikaro da hankali, to hankalin mai hankalin ne ya zama ƙasa da yawa. Amma idan ya ɗaukaku ya zama yadda ya kamata, ɗan adam ya zama daidaitacce, to zai samu shari'a ba ta cikaro da hankalinsa cikin duk lissafin da take, cikin dukkan san da take, cikin duk rabon da shari'a ta. Ina son mu yaƙi wannan tunanin ko kuma wannan magana cewa shari'a sabanin hankali, wannan ba daidai bane. Wa in tuti akthara man fil ardi, in za ka yi biyayya akan mafiya yawan waɗanda ke ban ƙasa, yudilluka an sabilillah, za su kautar da kai da tafarkin Ubangiji. In yattabi'una illa dhann, babu abinda suke bi fa illa dhann, face zace zace. Wato galibin mutane sukan tafi ne akan zato ba bisa ga yaqini ba, ba bisa ga tabbas ba. Wa inhum illa yakhrusun, kuma ba abinda suke ciki face kawai yakhrusuna, suna shati fadi abinda ba ka da tabbas akan sa ka fada. To kaga duk mutumin da baya dalili akan shari'a ko yawanci haka ne, duk mutumin da baya dalili akan abin da yake kai shati fadin ne, ko da yace mun gada a wajen iyaye da kakanni, ko yace shekara 50 ana abu kaza, dan me zaka zo ka ce mana ba daidai bane ba, ko yace kaza, kaga wannan menene? Shati fadi, shati fadi ne kawai, zato ne, baya da tabbas akai. Amma wanda yake da tabbas akai, da an ce me yasa kake kaza, zai kawo ayatul qur'ani, ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko cikin Bukhari ko cikin Muslim, ya faɗa abubuwa yadda su. Ina fata an fahimta. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili, ubangijinka shine mafi sanin wanda suke kaucewa ta farkin sa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shine mafi sanin su wane ne shiryu kimtsatsu, da haka yake yin bayanin shiriya din da kansa dan ya wayar da ku gane, kuma yayi bayanin hanyoyin bata da kansa dan ku gane, kamar yadda muka karanta a baya. Wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, wato muna bayyana ayoyi domin hanya ta mabarnata ta fito fili a gane ta karabita, sannan a waje ɗau kuma hanya ta mutanen kirki ita ma ta fito fili a gane ta ita kuma dan abisa. Allah shi ya san shirya, dan haka sai ke yin bayanin shirya da kansa. Ba yadda za a ku samu shirya sai ta hanyar wahayin da Allah ya sauka, sai ta hanyar Alkur'ani, sai ta hanyar ingantaccen hadisi, amma ba ta hanyar mun gada a mun tashi mun ga ana yi a yau shekara 50, a yau shekara 100. To waɗannan zantuka ne waɗanda ba su da tasiri idan ana magana da mizani na ilimi ko ana magana da mizani na hankali. Dan haka dai alhaqqu la yu'rafu bi kathratil fa'ilin wa innama yu'rafu alhaqqu bi adillati shar'iyya, ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilan shari'a, ba ta hanyar yawan waɗanda suke aikata kaza ba. Allah ya ce wa ma aktharun nasi wala harasta mu'minin, da yawan mutane ba masu imani bane ba, da yawan mutane ba masu kaza bane, da yawan haka Allah yake faɗa, walakin aktharuhum yajhalun, tunje mun karanta, da yawan mutane suna aiki ne da jahilci. Dan haka ba a awan abu da suwa suka fi yawa a gari, suwa suka fi yawa. A idan an ci sa'a suna da yawa, suna da dalili shikenan, amma suna da dalili ba su da yawa sai a bi su. A suna da yawa ba su da dalili, kaga ba za a bi su ba. Ba su da yawa ba su da dalili, ai mun babi aula kuma wannan karba a bi su, waye zai bi su kuma ba su da yawa ba su da dalili. Sallace ne.
وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حرم عليكم إلا ما افترضتم إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمحتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم فيجزون بما كانوا يقترفون
وبنجل إنسي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتي دقاء بندأك أنبتسونا ألا أكلت إن كنتم بآياته مؤمنين إنهار كنكسنشي كني إيماني دآيو ينسى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ميسا ميكو menene tattare da ku Allah ta'akulu mimma dhukira ismullahi alayhi da ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan sa ba wa qad faṣṣala lakum ma harrama alaykum alhadi ubangiji ta'ala ya riga ya bayyana muku abinda ya riga ya haramta muku illa maṣṣurirtum ilayhi sai fa abinda tilasta kai ku gare shi Allah ya riga ya bayanin menene haramun akan ku wanda ba za ku ci ba abinda ya shiru ya zama halal kenan to kuma shi kansa haramun din da aka ce kar ku ci idan kun samu kanku a cikin larura to wannan ana muku izini ku iya ci shine ma'anar wa malakum Allah ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi me ya same ku ba za ku ci abinda aka riga aka ambaci sunan Allah akan sa ba wa qad faṣṣala lakum ma harrama alaykum da shi ko Allah riga ya fayyace muku abinda ya riga ya haramta muku illa maqturtum ilayhi sai ba abinda tilasta kai ku gare shi wa inna katiran dalle daiwa daga cikin mutane la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm wa to sukan fatar da wadansu bi ahwa'ihim saboda bin san zuciyoyinsu da ghairi ilmi ba tare da ilmi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine mafi sanin suwa ne ne yan ta'adda al mu'tadin ba take tare iyakai wannan aya tare da ayoyi da suka biyo bayanta har zuwa wa in atatumuhum innakum la mushrikun da za a karanta wato suna dangantaka da juna hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi haka kuma al-Imam Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin tafsirin sa daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da azumi Abdullah dan Abbas ya ce waɗansu daga cikin mutanen Makka ne suka sami sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar da ita suratul an'am ko wani bangare nata ko kuma aka karanta wani bangare na hukunce-hukuncen ta kafin su ji sauran wanda yake bayanin haramcin cin mushi sai suka ce al'amuran ku na da ban mamaki yanzu mushi da ya mutu a daji wa ya kashe shi suka ce Allah to rago da ka yanka a mayanka ko a abbatuwa shi kuma wa ya kashe shi suka ce yanzu ku har kun fa Allah sarki abinda kuka kashe da kanku sai ku ci abinda Allah ya kashe muku ku ci kaga wannan lalle zai haifar da mutum rudun kwakwalwa suka ce sai ko suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa mushe da Allah ya kashe mana ba ma ci sai wanda mu muka yinka da kanmu sai ubangiji ta'ala ya ba su ansa da wannan ayoyi fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah kansa inda gaske ne kun yi imani ku daina damuwa da abin da ya mutu da kansa wanda ba a ambaci sunan Allah akai ba wato bambanci shine an yadda wannan mutuwa ce wannan ma mutuwa ce wannan ya zama gawa wannan ba ya zama gawa to amma bambancin wannan a ambaci sunan Allah akai wancan kuma ba a ambaci sunan Allah akai kaga anan gurin zalalci shubhar da ake kokarin a kawo ko rudin kwakwalwar idan musulmi ya fahimci wannan sai ya ga cewa ai ko lalle akwai bambanci abinda aka ambaci sunan Allah a kansa ya sha bamban da abinda kawai aka zare ransa ba tare da ambaci sunan Allah ba ko bambanci
na'am
ina fata kun ji shi sa Allah ya ja hankalinsa da wannan fa kulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad faṣṣala lakum ma harrama alaykum bayan ku Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya riga ya haramta muku to anan cewa Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya haramta muku wadansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan ita ce ayar harramat alaykum al-maytah والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية سوى أتكنت أني أكل جاءك فيه شيء أبن ديك أنهرم تامنا فأما waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan magana ba daidai bace, kuskure ce, domin wannan aya da muke fasarawa yanzu cikin suratul an'am muke, suratul an'am ko makkiyya ce, waccan aya ta hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wato cikin suratul ma'ida, suratul ma'ida ko madaniyya ce, hasali ma ya tabbata cikin bukhari suratul ma'ida yana daga cikin karshen abinda aka saukar na alqur'ani, kaga wannan kuma tana daga cikin farko-farkon abinda aka saukar na alqur'ani. To anan a wannan aya ta makka a ce Allah na bada bayanin wani abu da an riga an yi shi a wata aya ta madina, bayan ku a tarihan ta zaman makka aka fara yi kafin zaman madina, abinda zai dace shine a ce ga wani abu na madina ana bada bayanin ya faru ne a makka, ana da farin ɗinka kan wata aya ta makka ko sura ta makka, amma ba a cikin surorin makka a rinka da farin ɗinka ana mayar da kai surori na madina ba. Ina ba don fahimta, don haka maganar cewa hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir ita ake nufi da faɗin Allah ta'ala wa kad fassala lakum ma harrama alaykum, magana ce mai rauni. Don haka wacce ce magana ta daidai? Magana ta daidai ita ce ayar da ake nufi da wannan ita ce faɗin Allah ta'ala a cikin dai ita wannan suratul an'am, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذا آخر آية. وكذا نمر الله نتي على محمد صلى الله عليه وسلم كفر أبوس لا أجد فيما أوحي إلي محرما لكن ذا أبن ذا كتب إمام وعي بنغونا أبن ذيك أن حرم تامن با ala ta'imin yata'amuhu kan duk wani mai ci da zai ci illa an yako na maifata sai fa in mushe ne aw da mamaskuhan ko jini wanda yake faranya aw lahba khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijis wannan dukkaninsu kazanta ne ko najisa aw fiskan illa li ghayrillahi bi ko kuma abinda aka ambaci sunan wani Allah akan sa aka ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka to waɗannan su kadai ne na sani a matsayin haram. Ina ba ta fahimta. To kaga a nan gurin tunda wannan aya ta nuna dangin haram da aka saukarwa manzon Allah a wannan lokacin su ne mushe, sannan kuma jini, sannan kuma naman alade, sannan kuma dukkan dabbar da aka kiraye sunan wani wa Allah. To tunda an riga an nuna wannan ne kadai haramun a kansa, ta yaya zai zo yana bin ruɗin kwakwalwar waɗansu da za su faɗa, ko ta yaya su sahabbai za su damu da ruɗin kwakwalwa da kafirai za su kawo musu cewa a abinda kuka yanka da hannunku shi ma ko ne kuka kashe shi, saboda haka kisan Allah ya fi tsarki ko kisan ku ya fi tsarki, inda a ce abinda kuka yanka daga hannunku haramun ne da sai a sa shi ya zanto na biyar ɗin waɗannan guda huɗu, illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayrillahi bihi, da sai a ce aw ma dhabahtum antum bi aydikum. Amma tunda ba a sashi a ciki ba, a ce an riga an yi bayanin waɗannan ne kaɗai haram, duk abinda ba wannan da ya zo mai shi ne wa kad fassala lakum ma harrama alaykum, ya riga ya fayyace muku abinda ya haramta muku a cikin dunya, illa mutturtum ilayhi sai fa abinda kuka tilasta sa ko kai gare shi shi ne fa man tarra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim, idan mutum tilasta sa zai ci mushi, kaga wannan shi ne dacewa da wannan aya. Ina fata an fahimta, saboda wannan duk cikin sura ɗaya ne kuma dukkan su wato a sura ce makkiya gaba ɗayan ta. Ubangiji ta'ala ya ce wadaru zahiral ismi wa batina, ku kyale zunubi na zahiri wa batina da zunubi na batini, ku kyale ayyukan laifi waɗanda ake yi a ɓoye, ku kyale ayyukan laifi waɗanda ake a bayyane. Aya ta faɗi haka saboda su mutanen Makka a lokacinsu sukan ga cewa aibu ne mutum ya yi zunubi a bayyane, amma in yi a ɓoye babu wanda ya sani babu laifi ya sha, amma asirinsa ya bayyana a gane shi ne laifi. To sai Allah madaukakin sarki ya nuna a'a, in dai laifi ne to laifi ne, sawa'un a bayyane shi ko kuma a ɓoye. Wa zaru zahiral ismi wa batina innal ladhina yaksubuna al isma, lalle waɗanda suke aikata ayyuka na zunubi, sai yuzuna bima kanu yaqtarifun, za a yi musu sakamakon irin abin da suke aikata. Sai Allah ya ce
wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allahi alayhi wa إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم
yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar kar ku yadda wanda ba dan saboda kar wancan tunani da aka jefa cikin zukatan su yayi tasiri game da su wala ta'kulu kada ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alai daga dukkan abinda ba ambaci sunan Allah akan sa wa innahu lafisq lalle cin abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba fasikanci wato kaucewa ta farkin gaskiya ne wa inna shayatina lalle shaytanu daga cikin mutane ko aljanu da yuhuna ila awliyaikum za su rinka yin wahayi ila awliyaihim kai zuwa ga waliyan ash-shayatin yuhi ba'dhum ba'd shaytanu daga cikin mutane na yin wahayi zuwa ga shaytanu wato shaytanu daga cikin aljanu na yin wahayi zuwa ga shaytanu daga cikin mutane shine wa inna shayatina lalle shaytanu daga cikin aljanu la yuhuna ila awliyaihim za su rinka yin wahayi zuwa ga mabiyan su majibanta lamarin su cikin mutane liyujadilukum dan su samu hujjar da zasu yi jayayya da ku wato wancan tunani da mutanen Makka suka zo suka faɗa muku cewa wai dan me zaku ci abinda ko ku kashe da kanku ku kyale abinda Allah ya kashe muku yana daga cikin wahayi shaytan wahayi da shaytanu suke wa junan su ina fata mun fahimta dama mun karanta a jiya yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawl ghurura wato sashin suna yawa tashi wahayi kace musu kaza to wannan ku ta sha faruwa a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutanen Makka su je wajen Yahudawa a Madina su ce ko ne malamai mutumin ya ce mana kaza ya ce mana kaza mai ja mu ce masa sai su ce ku ce masa ko primus tambaya game da kaza kaga yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusrikun in har kun ce za ku bi su ku musu da'a cikin abin da suke faɗa innakum lamusrikun to lalle ku a wannan lokaci kun zama musrikai kenan ma'ana kun zama tare da su kenan da haka ba za ku musu biyayya ba cikin duk abin da suke so su faɗa to wannan magana kuwa ba magana ce da ta faru ta tsare a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau kafirai saboda da suke da ƙarfi a duniyance sun yi kokarin su sa wato su sa mu cikin matsatsi menene sa mu cikin matsatsi ta yadda a madadin mulakana musu kalmar shahada su ga musulunci a'a sai suka dauko buhu buhu na tuhuma mudu mudu na tuhuma suka je howa musulunci sai suka mayar da mu a matsayin masu kare kai su ce ba 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 mata yanci mu yi ta tsayawa muna ta bayanin yancin mata a ba yancin dan adam a cikin addini mu yi ta tsayawa muna bayanin yancin dan adam a addinin ku akwai tsanani mu yi ta tsayawa muna cewa addinin babu tsanani kai har ma suna kokarin ma fassarar musulunci masu za su bayyana yadda suke so musuluncin ya zama idan ya so mu ko mu bi shi a yadda suke son ya zama za ka gane wannan a cikin rubuce-rubuce da dama nasu da kuma kafofin watsa labarai da suke da suna tasiri yanzu da yawa har wanda suke magana a madadin musulunci na shaji ko a talabijin ko a rediyo wani mutum na magana akan musulunci idan an zargi musulunci da ta'addanci shi musulunci ba dan ta'adda bane kwarai da gaske musulunci ba dan ta'addan addini bane ba is good wannan magana ce mai kyau amma dan ma ka gane musulunci ba dan ta'adda bane ba musuluncin fa yana nufin peace islam yana nufin peace to kaga wannan mummunan fassara ce turawa ce suka so su yi mana wannan fassarar mu dauke ta haka waye yace musulunci yana nufin peace a ina aka faɗo wannan ka ɗauki kalmar islam gaba ɗayan ta a cikin kowane kamus sai yaya zaka bata wannan fassara to amma su abinda turawa suke nufi da peace din wato mu zauna mu dakile su ci gaba da cin mu da yaƙi su ci gaba da tsace tattalin arzikin mu su ci gaba da farlanta mana ideologies din su ci gaba da farlanta mana demokradiyyar su su ci gaba da farlanta mana dukkan wani tunanin su idan ya so mu kuma da an yi magana sai a ce ai peace addinin musulunci zaman lafiya zaman lafiya wanda hakikanin abinda kalmar islam take nufi total submission a cikakkiyar sallamawa ba ni da zaɓi sai abinda Allah ya ce idan ka ce na shiga musulunci kana nufin na sallama ba ni ra'ayi ba ni da ra'ayi ba ni da ganin dama ba ni da cewa ba maganan abinda ake so a gidanmu ko a garinmu ko a yarenmu ko a kabilanmu sai abinda Allah yake so ta hanyar manzansa kaga wannan shine musulunci ta waye ga dukkan wani tsari shi tsarin Allah wannan shine islam amma kai duk suka fassara mana wancan shikenan har ma ba to azi ka ji mutum na faɗa ko mutum ya rubuta da sauransu to irin waɗannan kalmomin suna nan da yawa wato sun sa mu a matsayin masu kare kai a matsayin mu tallata musu addinin musulunci a me suke suka da shi su zargi musulunci da ta'addanci jihadi sai ka tambaye su ka kawo dukkan yakin da manzon Allah ya yi guda ɗaya wanda manzon Allah ne ya tsokani kafirai ba kafirai ne suka tsokane shi ka kawo guda ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe yakin da musulmai suka fi kowanne cin nasara yakin Uhud yakin da musulmai suka fi kowanne shan wahala yakin wato wanda musulmai suka fi cin nasara yakin Badar, wanda musulmai suka fi kowanne shan wahala yakin Uhud. To a daidai ina, a daidai lokacin manzon Allah na Madina shi da sahabbai, Uhud din nan dutse ne daga cikin duwatsun Madina. Mutanen Makka ne suka ciyo kilomita 420 don su zo tsakaninsu da Madina kawai kilomita 5. Duk mutumin da ya zo tsakaninsu da garinka kilomita 5 ya tsanar kilomita 420, ka zo kuka yi faɗa da shi, kai da shi wato kamar ni. Kai da garinka kilomita 5 a shiga garinka, ko shi da ya taho kilomita 420? Yaƙin Badar da musulmai suka ci nasara shi kuma an yi shi ne a filin Badar, tsakanin Madina da Badar kilomita 70, tsakanin Makka da Badar kilomita 370 ko sama da haka. Suwa ya shiga suka zuwa nan su. To dukkan yaƙin da za a yi sai ka samu haka ne. Musulmai an zalunce su sun tashi su rama. Musulmai masu rauni a ji a ƙwato musu ƴancinsu. Wannan fa shine fa. Amma dukkan yaƙin da Turawa suka yi su ba ta addanci bane ba. Kuma gaba daya dukkan wani yaki da manzon Allah yayi wanda aka fi cin nasara aka kashe kafirai shine yakin Badar, an kashe mutum 70. Mutum 70 a yammacin yau kawai a Iraki a Fallujah. Amerika ta kashe nawa? Daga wata ɗaya zuwa yanzu cikin wannan wata mai alfarma Isra'ila ta kashe nawa? A Filistin. Sannan a Nagasaki da Hiroshima da Amerika ta jefa makamashin nukiliya a wajen, a cikin lokaci guda an kashe mutum 200,000, wanda a tarihi ya kyakken musulunci gaba ɗaya ba za ka iya bayar da wannan alƙalumin ba na yakin da Annabi da wanda Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi gaba ɗaya. Ka ce sun kashe mutum 250,000, mutum ɗaya kawai daga sama ya jeho wannan ya kashe mutum 250,000, shi kuma su ba yanzu addaba ne. Su ne manzanni na demokuraɗiyya a duniyar yau, manzanni na jakadun ƴancin ɗan adam a duniyar yau. Kawai tun da suna da sai na suna da gabobin watsa labari, mu kuma an saba a matsatsi sai a haɗa kuma da yan uwanku. Ai ai musulunci ne waɗansu sun tsananta, sun tsananta. Kai ka kasa fahimtar tarihin musuluncin naka, kuma ka kasa fahimtar rayuwar Turai ɗin. Kai baka fahimci ayoyin Alƙur'ani ba, kai baka fahimci siyasar duniya ba, kawai a rika susa maka wata aƙida kana yaɗa ta kana ɓata yan uwanka musulunci. Da haka dai a nan gurin akwai buƙatar bayyana musulunci yadda yake a Qur'ani da hadisi, akwai buƙatar bayar da analysis din abubuwa da suke faruwa a duniya karkashin ayoyi na Alqur'ani da hadisi da mutane su wayi. Amma haka ba sai a samu cikin matsatsi, wato kullun ya zanto mu addinin mu ana zargin mu kawai kare ka muke abubuwa kaza bane, abubuwa kaza bane ba. Duk ta'addancin da mutane suka ba gina ta'addanci ba, ba a kira ta ta'addanci sai musulmi ne suka. Amerika ta kashe ba a kira ta ta'addanci ba, Isra'ila ta kashe ba a kira ta ta'addanci ba, Rasha ta kashe ba a kira ta ta'addanci ba. Kasashen musulmi nawa za ka lissafa wanda aka kashe musulmin da babu iyaka, ka kawo wata ƙasa wadda ba ta musulmi ba ɗaya da za ka ce an kashe waɗansu gawawwakin da ba iyaka. A Algeria kawai yakin ƙwatan ƴanci da musulmai suka yi da ƙarƙashin Faransa suna da mutum miliyan ɗaya da aka kashe. Wannan wanda ke da diga ta bayar, Faransa ma kanta ta yadda da wannan alƙalumma, ta kashe mutumin Algeria mutum miliyan ɗaya a 1960, ta kashe mutum miliyan ɗaya. Ko wani amma kusa da 1960 lokacin da aka yakin neman yanci, ko wannan sai ku ce a Algeria fa kadai banda sauran wurare. Sannan mutanen Italy kuma sun kashe mutane nawa a Libya da suka yaki Umar Muhtar. Sannan mutanen Bulgaria, mutanen ina ne duk gashi nan gurin inda aka karkace mutane babu iyaka. Amma duk waɗannan ba sa cikin ayyuka na ta'addanci. Kawai da mutane sun fi mu kamar watsa labarai, kuma dai yawancin mun zama kamar gida dawa ba mu da bakin yin magana. Sannan waɗanda ya kamata su kare musulunci ba sa fitowa su kare, sai waɗanda su kuma suke iyakacin ƙoƙarinsu a daidai level ɗinsu, a daidai capacity ɗinsu, kuma sai a dafa su a ce ko ba ku yi kaza ba ko ba ku yi kaza, shi kuma wanda zai kaza kuma yake yi kaza. Ina ganin a wannan ayar ya kamata mu dakata. Abin da ya rage yanzu shi ne ɗan jawabai waɗanda kawai da su zari. Na kasa su gida uku. Kashi na farko zan an saka ɗan daga cikin tambayoyi. Ku yi ma'uzuri game da tambayoyi. Tambayoyinku sun yawa ƙwarai da gaske. Kawai sa hannu ne na ɗauko abin da zan iya karanta. Mai tambaya ta farko ya ce akwai wata aya cikin Alƙur'ani mai girma wanda idan aka karanta wajen yin wuridi da ita wai za a ga wani aljani. Ayar ita ce wannadi mai zahawa da kuma maliki yawmiddin. idan mutum ya karanta su 10,012 to zai ga wani aljani ya fito, sai ya tambaye shi daga lawan, daga malin lawan tsangayen Garba Buzu Bolori, yadda ya rubuto kenan. Wannan ba gaskiya bane ba. Babu wata aya ta Al-Qur'ani mai girma da mutum zai karanta aljani ya zo, sai fa in ya hada da wani abun daban da aya, in ya hada da wani surkullansa daban banda aya, kamar yayi wani turare ko ya kira ayar bisa ga wani tsari, kaga akwai ƴan tsubbun da za su ce ga wata aya amma ka karanta ta a tsirara, ko ga wata aya za ka karanta amma ka sa wuta a gabanka, ko ga wata aya za ka karanta bayan ta yi turare iri kaza, ko ga wata aya za ka karanta bayan ta yi wani abu. To wannan in akwai wannan, to kaga zuwan aljannin sakamakon wannan ka'idar ce da aka baka ta karatu, ba sakamakon abin da ka karanta. Sannan kuma waɗannan dukkaninsu dai hanyoyi ne na halaka wanda bai kamata musulmi ya jefa kansa cikin su. Wannan mai tambaya tana cewa, ka yi mana bayani a cikin kwanakin baya cewa raira al-qunut, raira addu'a ta al-qunut, al-qunut bai dace ba sai dai a karanta ta a karanta kawai haka, Allahumma kaza 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 ana addu'a. Amma yawanci a nan masallacin limamanmu na mana limanci ba kai ba rairawa ciki. Akamtullah haka ne? So sun ji insha Allah za su gyara, insha Allah za su. Wannan kuma ya ce suka ce guruf ne na mutane, amma wanda ya sa hannu a madadin taulan shi ne Zakiru Ibrahim Umarari. Ya ce a hakikanin gaskiya shekara 10 da zuwan ka nan garin tun daga 94 zuwa yau, ce amma mu taɓa sauraron ka ba dan mu muna cikin masu bin ra'ayin dariƙa mai tsanani, sai daga bana ne muka fara sauraron ka, kuma banan ma a cikin goman ƙarshe. To amma a cikin karatunka mun fahimci cewa lallai mun fahimci gaskiya, yanzu abin yi shi ne yaya za mu yi. Abin yi shi ne gaskiyan nan da kuka fahimta sai ku shiga da yin aiki da ita, kuma ina muku wasiya akan cewa ku baiwa ilimi na addinin musulunci muhimmanci, musamman ilimi na Al-Qur'ani da na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin fiqh da ilimin tauhidi. Duk abin da za ku yi na addini ku tabbatar yana da gurbin zama cikin Al-Qur'ani ko hadisi. Abin da duk ku fahimta ba sai ku tambaye wanda kuke kyautata masa zaton zai iya bayyana muku gaskiya. Shi ko malamin da zai bayyana gaskiya, abinda ake bukata a wajensa sufa biyu. Sifa ta farko ya zanto cewa yana da ilimi, dan ko da mutum yana son ya bayyana gaskiya in baya da ilimi ba zai iya bayyana ta. Sifa ta biyu ya zanto cewa akwai kwatanta gaskiya da tsoron Allah ta tare da shi, dan tsoron Allah sa zai sa ba zai boye maka wani abu, ko da ranka baya so zai faɗa maka. Amma wanda baya da tsoron Allah kullum so yake ka zama muridinsa ko ɗalibinsa, abinda duk ya san ranka zai baci ba zai faɗa maki ba, dan yana son kullum ku yi ta tafiya. Kuma duk abinda ya san cewa in ya faɗa wato za ka fahimci gaskiya ba zai faɗa maka ba, to kaga wannan bai kamata ka saurare shi ba. Malamin da za ka saurara malami na gaskiya, malami da ya san Al-Qur'ani, ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk abinda mutum yake yi na kuskure, komin daɗewa da yi a cikin shekaru yana yi, daga ranar da ya gane tsakaninsa da Ubangiji ya daina ya dawo kan daidai, Ubangiji ta'ala ya taimaka masa duk abin da ya wuce a baya. Saboda haka fatan mu da ku, Ubangiji ta'ala ya ci gaba da nuna mana gaskiya tare da ikon aiki da ita, kuma ya ci gaba da ganar da mu kurakuranmu, kuma mai ba mu ikon kauce musu. Wannan ita ce da'awa ta gaske. Ina jin wannan kadai zan iya karantawa daga cikin abin da yake ya shafi tambayoyi. Daga nan gurin akwai takardu da suka shafi koke-koke, su ma suna da yawa amma zan jumlace su kawai in yi bayani a kansu a takaice. Takarda ta farko kamar kuka ne zuwa ga hukumar jami'ar Maiduguri cewa a rinka taimakawa ana baiwa musulmi dama ko samun admission a university na Maiduguri, saboda za a samu kasan musulmi baya da yawa sosai musamman a waɗansu fasafasai da suke da matuƙar muhimmanci. Wannan takarda mun mika ta zuwa ga hukumar jami'a din, kuma mun tabbatar insha Allah akwai mutanen kirki cikin jami'a waɗanda suke tsaye-tsayen daka wajen ansa irin wannan bukata, musamman shi bai cancela da sauran waɗanda suke mukarrabansa. Sannan anan gurin abin da ke so ne da hankalin ‘yan uwanmu musulmi. Na sha ganin da dama daga cikin matasa da zaro su yi kuka mun ba su sami admission ba, amma idan ka karɓi rizalbin su sai ka ga baya da kyau, bai kai a baki ba ne ba, baya da qualification ɗin da ya kamata a baki, course ɗin da yake bukata. Ya sa ka'idar kaza, kuma tunda shugaban wajen musulmi ne kuma ya kamata ya rufa masa asiri ya dauke shi ko da bai cancanta ba, kaga wannan kuskure. Ina ganin ya kamata mu kanmu mu sa kwazo, don yayin da duk aka ce ka taimaka wa mutum, to zaka taimaka mutumin da yake da kwazo ne da himma, ka tuntuɓa shi ya karasa. Amma mutumin da yake gaba ɗaya baya da komai, wani irin taimako zaka yi masa? A wannan sai kai masa faɗa, amma wani taimako zaka yi bayan baya da kowane irin kokari? Da haka nake kira ga samarinmu cewa baiwa karatu ɗin muhimmanci abu ne da yake da ya kamata a ce mun tsaya a kansa sosai da sosai, don abin da za mu yi mu zama gaskiya. Kar mu rinka yin abu sama-sama, kuma kar mu rinka yi da ragwanci, kuma kar mu rinka yi da kasalanci. Mu ɗauka cewa sana'a ta neman ilimi ba sana'a ce ta ragwaye ba, ko ilimin addini ko ilimin zamani, wallahi ba sana'a ce ta ragwayen mutane ba. Ilimi ba na mutum wanda yake kwantalibis ba ne, duk wanda ga ya fice a cikin ilimi ba kwantalibis ba ne. Bar ta cewa wanda zai je ya satan jarabawa, ko a rubuta masa jarabawa, ko a bata jarabawa, ko wani malami ya bata jarabawa, wanda da saura kai an san ka karatu, sauran kuma an san kawai sun yi karatu, sun jarabawa ne, sun ci jarabawa. To abinda muke so matasan mu su sanya kishin zuci na ilimi dan a zuciya, wato sai kowane irin taimako da mutum zai samu sai ya zo masa. Kuma kar mu taɓa ɗauka cewa dan naje shugaban waje musulmi ne, naje so ɗaya, naje so biyu, kar mu kosa ko so goma ya kama in je sai in ji in ina da bukata da ina so in ci nasara. Lokacin da muke karatu a jami'ar Madina, akwai waɗansu ‘yan uwanmu ma abota zama wannan ƙasa, zai zo jami'a ba a ɗauke shi ba, amma ya rinka kwana a ɗakin ɗan uwansa ya yi wata shida ko wata bakwai, har sai ya yi shekara yana neman admission, ya je yau a kore shi har wata rana a bashi. Yawancinmu ba ma iya yin wannan, ka samu ɗan Bahaushe ko ɗan Bafulatani ko ɗan Kanuri ya yi wannan, ai ko jarabawa ka so ka bashi. Ɗalibai sun sa zuwa da Allah ka rubuta mana recommendation zuwa ga jami'ar Musulunci da Madina, da ya fito shi in kalli mutum ba tare in ce ka dawo gobe. Gobai da ya zo in ce ka dawo jibi, jarabawa da yake ba san shi ba sai rannan, da wani da ya tafi ya sake ya gida, ka jalla gafara jami'ar Madina ɗin me mutum ya tafi sun, kaga wannan ya riga baka adireshin sa, bai wahalar da kai ba, kai ma baka wahalar da shi ba. Ha za ka raku bai ni sa'unabbi'uka bi tawili ba, to ban san ka ba sai a rannan, kawai ka zo ya rubuta maka, kawai zikau ya rubuta maka takarda zuwa Madina ko zuwa wani Sudan ko zuwa wani wuri, ban san ka ba. Idan ka je duk abin da kai za a ce wani ne ya turo shi, to ni ko ban so in tura rafta ba, dan ni waɗanda suka tura ni ba su yi regretting ba, duk wanda ya saba ba da takardar recommendation letter a duniya bai regretting ba, to ni ban so ba in rubuta wani ya regretting daga baya, wani rafta haka kawai. To yawancin mutanen mu ko zuwa ya ofi zaka ce ko ma daga baya ko yi kaza shikenan sai ya zuciya ya daina zuwa, mutum kawai mutum ya manje ya wulakanta mu, sai da sun fito suna zage zage mu ce na tafiya kenan nan nan da yake ka faɗa yana haka, mun ba su zage shikenan. Wannan ba daidai bane, dan haka matasan mu ya kamata mu abin nan, kuma mu kalli cewa yakin da yake kanmu a yanzu a duniya fa wallahi yaki ne na ilimi, yaki ne na ilimi, da makaman da ke hannunmu ake cin mu da yaki, da dukiyar mu yau ake cin mu da yaki, da basirar mu da energy din mu ake cin mu da yaki. A duk inda ka tsara sala akan mu ne muka bayar da dama ta kashi 50 saboda 50 cikin dari, kuma wannan abin da ya kawo kashi ne jahilcin mu a wani lokaci gaggawar mu. Dan haka lalle sa'ilin da muke kira zuwa ga hukuma ta jami'ar Maiduguri kan baiwa wannan takarda muhimmanci, kuma nan take muna kira zuwa ga matasan mu kuma kan baiwa ilimi da kwazo da himma, wato su bada muhimmanci a kan wannan. Sannan wannan kuma takardu ne wannan dai daga matasa daga nan jihar Maiduguri, abinda suke magana a kai koke ne dangane da wani katon cuci da ake ginawa kusa da masallaci da suka ce masallacin Idi ne, kuma bincike ya nuna wannan coci babu izini yake gina shi, haka kawai aka kirkiri ginansa. To a nan wurin kaga akwai matsala, ya zanto na farko dai dama wurin ba a yi don gina coci ba, unguwa ce ta mazauna, sannan na biyu kusa da masallacin Idi, sannan na uku kuma babu izini, sannan kuma na hudu a jihar da yake musulmi ne suke da majority, jihar Borno. To wannan kuskure ne mai girman gaske, maganganun da suke ba zan iya karanta su ba, da kuma maganganu masu zafin gaske ba zan iya karanta su ba, amma dai abinda suke cewa in mika takardar su a matsayin koke ga gwamnatin jihar, da kuma koke ga jami'o'in tsaro jami'an tsaro waɗanda alhakin su ne tabbatar da duk abin da zai wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Abinda muke cewa shine yaso da dama kuskuren da ake samu shine Najeriya a matsayin ta na tarayya jihar Borno Allah ya kaddara musulmi su fi yawa ce. Jihar Bayelsa da Akwa Ibom Allah ya kaddara Krista su fi yawa ce. Haka Rivers, haka Cross River da sauransu. To a cikin waɗannan jihohi ko ka je jihar Delta ko wata jiha sai ka samu musulmi ba da intin gina masallaci sai dai ya rinka yin sallah a shagon haya mutanen mu suke sallar Juma'a. Kuma duk an ce tarayya ce kasar. Kuma an ce kowa a bashi ƴancin addininsa. To amma su kuma su zo nan gurin su gina damfara damfaran cocin da ya fi gina masallaci Juma'a girma. To kaga wannan ba a yi rukunin da ya kamata a samu na zaman lafiya a riga an karya shi tun anan. Ma'ana irin yadda ya kamata wato su su zo nan su gina mu sai idan mun nema ma a ba mu dama mimi mu gina amma babu. Musulmai nawa a cikin kasashen inyamurai waɗanda ba a ba su damar su gina masallaci. Ba zai kirkira. To a nan gurin muke ganin ya kamata gwamnatin jiha ta ɗauki wani mataki da ya dace. Kuma jami'an tsaro su ɗauki wani mataki da ya dace. Jihar Borno tana ɗaya daga cikin jihohin da suka yi fice wajen zaman lafiya. Fatan mu wannan zaman lafiya ya ɗore a jihar. To amma zai ɗore ne yayin da ya kasance gwamnati ta yi adalci. Wannan coci ya kamata a tashe shi daga wajen. A musanya musu da wani waje da ya kamata. Wanda ba zai zanto tsakiyar al'ummar musulmi ba sannan ba zai zanto ba dab da masallacin idi. Wannan kam duk yadda yayin da za a gina coci aka ji ake na shi dab da masallacin idi to dama ba a so a zauna lafiya ba. Yayin da za a gina coci a gina shi a tsakiyar al'ummar musulmi to wannan ba a yanki ticket na a zauna lafiya tsakani da Allah. Saboda haka da wannan ne muke bayar da shawara ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jiha da kuma fadar mai martaba Shehun Borno dukansu su yi tarayya da juna wajen magance wannan matsala ta yadda za a samu maslaha ga al'ummar wannan jiha sawa'un yan asalin jiha ko kuma waɗanda suka zo zama ya kawo su cikin jiha din a samu zaman lafiya ba a samu rikici ba. Saboda haka wannan takarda ta ku kai tsaye zan miƙa ta zuwa ga mai girma mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Adamu Dibal tun da yanzu yana tare da mu Your Excellency. Wannan takarda tana nan zan miƙa ta gare shi da izinin Ubangiji. Wannan kuma ita ma koke ce. Gidaddiga ce na takardu wannan dai an rubuto ta da sunan al'ummar mai musari ward community a Jere local government area. Ita ma wannan wani committee on concerned citizens Gombari Kwastin Maiduguri ward da dai ire-irensu duk ina ga abu ɗaya suke magana a kai. Akwai takardar da wajen mutum 200 da wani abu suka sa hannu a kai 217 dukansu mutanen wannan unguwa in ma dai mutanen Gombari Kwastin ko kuma mutanen mai musari abinda suke koke a kai yadda ake sayar da giya a unguwarsu abin ya kazanta. Kusan yadda ake gida-gida a ce ana sayar da koko a can haka za a ga wani gidan an ce ana sayar da giya a tsakiyar jama'a. Don na ga a cikin takardarsu akwai wanda suka aika zuwa ga commissioner of police akwai wanda suka aika zuwa ga chairman na local government ɗinsu ko kuma a'a chairman na care taker committee na local government don waɗansu an rubuta 2001 waɗansu 2003 waɗansu 2002 wata daga ciki ita ce wannan ta 2004 dukkansu waɗannan koke-koke na da waɗansu unguwanni dai mai musari ko kuma bambari ko kuma madagnari da suke cewa ana sayar da giya a wajen kuma abin ya kazanta. A gaskiya wannan ma ya kamata gwamnatin jiha ta sa ido a kai domin a kawo gyara game da wannan. Da ina ganin ba karamar matsala bace ba ce ana sayar da giya haka akan titi musamman a jihar da take da rinjayen musulmai kuma jihar da tana ɗaya daga cikin jihohin da aka ce za a yi aiki da shari'ar musulunci tun waɗansu lokutan da suka wuce a baya. To ina ga ya kamata a ɗauki dai matakin da ya dace. A takaice dai mu dai mun isar da kuka zuwa ga abin da ya shafa zuwa ga hukumomin da abin ya shafa. To daga nan waɗannan ne su ne takardun koke-koke. Daga nan yan uwa musulmi wato ina da wasiyoyi kamar zuwa ga ɓangaren mutane guda biyu. Wasiya ta farko zuwa ga gwamnoninmu a jihohinmu. A hakikanin gaskiya zamanin da muke ciki a yanzu muna fama da matsaloli a cikin al'ummominmu masu tarin yawa. Matsala ta fuskar koma bayan ilimi matsala, ta fuskar koma bayan noma matsala, ta ƙaruwa da hauhawar dubban matasa marasa aikin yi, wanda waɗannan matsaloli suka taru suka yi taimakekeniya da juna wajen haifar da mafiya yawan muggan ayyukan laifi da suke faruwa a wannan ƙasa, kama daga fashi da mukami da kwanta-kwanta da sauran matsaloli. Domin galibin matasan da ake da su makarantunmu ba sa iya ɗauka su, galibin waɗanda suke makarantu suka fita ba su samu qualification mai kyau da za su iya zuwa makaranta ta game da secondary ba, da haka sun zo kan titi ba tare da sana'ar yi, ba tare da ilimi ko na addini ko na rayuwa ba. Sannan ga matsala ta faɗo tattalin arziki da ake fama da ita. To a gaskiya idan muka lura da yanayin yadda ƙasar take tafiya a halin yanzu, musamman mu wannan yanki na arewa, ko musamman idan ka ɗauki arewa maso gabas, ƙalubalen da ke gaban mu ba gangane ba ne tsakani da Allah. Ba a taɓa yin wani lokaci ba da Najeriya ta samu kuɗi irin wannan shekaru, amma ba a taɓa yin wani lokaci kuma da ake samun koma bayan ayyukan raya ƙasa ba irin wannan shekaru. Kaga abin akwai takaici ƙwarai da gaske. Ya kamata gwamnoninmu da shugabanninmu su fahimci cewa kuɗin nan fa da ake samowa a matsayin kaso na kowace jiha daga Abuja zai ɗore a haka? Shin Najeriya ma za ta ci gaba a haka? Shin rikicin Niger Delta shin ba wani timing bomb bane ba da abokanan adawa suka dasa shi dan wata rana ya haifar da rabuwar kasar? Shi idan ya haifar da rabuwar kasar, kashi nawa za ta rabu? Biyu, uku, ko hudu, ko biyar? Menene makomar yankinmu? Menene shiri ko tsarin da muka yi wa kanmu dan karban wannan kalubalen? Daga ranar da aka ce wannan kuɗi ba su zo daga Abuja, menene abin da muke da shi a jihohinmu wanda za mu dogara da shi baitin Allah subhanahu wa ta'ala? Noma, sana'a, aikin yi, ilimi, menene wanda jihohinmu suke mana tsari? A gaskiya za ka iya cewa kusan zero ne, babu abin da ake mana tsari daga ƙasa. Muna da fadamu da Allah ya arzuta mu da su, ba wata jiha daga cikin jihohinmu wanda ba za ka kalli wani katon kogi wanda za ka iya cin moriyarsa ta fuskar ko da noman rani kadai in jihohi suka bayar da kulawa a kansa. Ka ɗauki jihar Yobe, Yobe ɗin ma kansa sunan kogi ne. Ka ɗauki kogi tun daga gudu har ka zo Gashiwa, wuri ne mai albarka. Wani irin amfanuwa gwamnatin jihar Yobe take da wannan ta fuskar noma? Wani irin tallafi ta yi wa manoma ƙanana ko matsakaita ko manya? Ka ɗauki wato ainihin nan jihar Borno akwai dam na ina, ga sunan gurin da yawa, wani irin amfanuwa ake da shi? Tafkin Chadi ɗin nan wani irin amfanuwa ake da shi? Menene taimako da gwamnati ta yi ko ta shiga ko ta taimaka ko ta tallafa ko ta wayar da kai dangane da wannan? Ka ɗauki jihar Gombe State, ga dam nan daɗin kowa da sauran wurare, wani irin ribar wurin ake ci a halin yanzu? Wani irin tsari aka yi a ƙasa don a amfana da wannan waje? Idan ka ɗauki jihar Bauchi, idan ka ɗauki dukkan jihohinmu, za ka samu haka ne. A Kano ga Bagauda, ga Kunci, ga ina ne, ga Tigadam, ga sauransu. Haka idan ka tafi Zamfara haka ne, haka idan ka tafi Katsina ga su Ajiwa. Duk inda ka tafi sai ka samu muna da waɗansu albarkatu da Allah ya zube mana. Amma ba a cin moriyarsu ta hanyar da ta dace, ba a cin moriyarsu ta hanyar da ta dace. Sannan taron matasanmu da ba su da aikin yi, wani irin tsari gwamnati take yi wajen samar wa mutane aikin yi? Tsari na poverty alleviation ɗin nan, shin ya zama gaske ko kuma tatsuniya ce? Kawai katon signboard ne a rubuce da ma'aikata, amma babu abin da ake na'azo a gani. Meye yadda wannan abin ya zama gaske? In ya zama gaske a dukkan jihohinmu ne, ko akwai waɗanda suke suna yi, akwai waɗanda suke kuma har yanzu abin su? Ina ga wannan amana ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku a ranar tashin kiyama. A matsayinku na gwamnonin jihohi, a matsayinku na chairmanmu na local government, a matsayinku na sarakuna waɗanda suke da masarautu da suke da fada aji a cikin jihohinsu, a kowace jiha idan sarakuna, majalisar sarakunan jihar ta tsayar da kanta a kan matsayin zata ne, su hamci gwamnati ta tsaya kan daidai, ta rinka bai wa gwamnati shawara, za a samu ci gaba. Amma idan ya kasance kawai sarakuna sun zama 'yan amshin shata, babu yadda za a samu ci gaba. A kowace jiha idan gwamnoni suka zama gaske a cikin ma'aikatansu, a kowace ministry, duk yadda aka lalace, babu yadda za a yi ba al'ummar Annabi ta tashi ta lalace gaba ɗaya. Za a samu zaratan ma'aikata, za a samu waɗansu waɗanda sun yi ritaya amma a nemi shawarwarinsu a yadda za a gyara al'amuran nan. Amma wallahi halin da muke ciki yanzu a Najeriya hali ne mai haɗarin gaske.
amma duk shugabanninmu yawanci ba su hango wannan. Kawa abin da suke hangowa a ƙarshen wata an karɓo kaso daga Abuja, an yi kasafin da ya kamata a yi bayan an riga an biya salari, an yi kaza shikenan a cigaba da wasu abubuwa. Sannan ba wanda yake tunanin shin wannan zai cigaba da ɗorewa, ba wanda yake tunanin 2000 ansabin yaya za ta zo, don rigima ce abin nan a nan ƙasar, ko mutum ya ji ko ya so dole ba. Sawa'un da sunan siyasa ko da sunan addini ko ma da wani irin suna. Don haka a nan wurin ba na so in yi muku fashin bikin komai da komai a matsayinku na shugabanninmu, da Ubangiji ta Allah ya danka ragamar mulkinmu a hannunku. Kuna da basira irin taku, kuna da hankali da wayo irin naku, abin da rige ku nemi basiran masu basira ku ƙara da taku. Waye mai wayo ku ƙara da naku, sannan ku ji tsoron Allah, sannan ku tuna Ubangiji ta Allah zai tambaye ku ranan da ba wanda yake sai ya belin ku sai ayyukanku. Idan a nan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku shiga, ku faɗi abin da ba ku yi ba, ku karanta budget ɗin da ba ku iya implementing ɗin shi, kawai ku faɗa dan ya zama formalities duk shekara a karanta budget amma ba dan a aiki da shi ba. Idan a nan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku kare kanku, ku sai fili a kafofin watsa labarai da suke ba ma na jihohinku ba na tarayya, ku sai shafuka a jaridu, ku yi bayani da lissafi na ƙarya da ba haka yake ba. A nan an kare ku, ba a ga tsareshinku ba. Bari in tunatar da ku aya cikin suratul Nisa'i, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Ku masu kare, ku ƴan kanzagin su, ku ƴan jaridu, ku kafofin watsa labarai, kun kare su yau a nan gidan duniya. Ba su yi ba sun ce su, kun ce sun yi. Ba su aiwatar ba kun ce sun aiwatar. Sun kashe 100 kun ce miliyan 100, sun kashe 1000 kun ce miliyan 1000, karere duk kun yi wannan dan ku kare su, ku yi bakin din su. Kaman yuzallahu lahum yawmal qiyamah, a ranar tashin kiyama kuma wa zai kare su, wa zai bakin din su a gaban Allah? Mala'iku ne za su zo da rahotanni a rubuce, wa inna alaikum hafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Wa kuma sai ya canja wannan rahotannin na mala'iku? Saboda haka kowane mai mulki ya kamata ya tsaya tsakanin shi da Allah, ya keɓance waɗansu awa biyan tunani na makomarsa bayan mutuwarsa, ya sani cewa rayuwar nan mai karewa ce, ba ta da tabbas a cikinta. Kana kai lokacinka bai kare ba za ka iya mutuwa, sannan za a iya baka dogon rayuwar ka tafi ka tafi har ka mutu, babu yadda ka iya. Ka yi shekara hudu bayan hudu dole za ka mutu. Allah ji kan mallawan kallar rawi. Wata rana yana zaune yana cikin karatu, sai ce Allah sarki, wata rana sai ka zo filin shi a huci, ka ce ina mallawan kallar rawi? Ce ai baya nan. Allah sarki, ya aka yi? Ce ai ya koma Abuja da zama. Sai mutane suka fashe da dare, ce a tsammanin ko ni zan mutu? Ya ce ai mu baɗi ma muna nan.